Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na Zango FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dayal FM da kuma Niya da ke birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum, ni ce Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabu Imam muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A cikin shirin namu za ku ji martanin da mutane ke bayarwa biyo bayan daga hannun sakataren jam'iyyar APC mai Mala Buni da shugaba Muhammadu Buhari yayi a matsayin dan takarar gwamnatin jihar Yobe a jam'iyyar APC. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin da rashin tayi wanda Saliu Garba zai gabatar, sai kuma sharhin jaridun Najeriya da kuma sabanin da kuke ajiye mana a bisa na'ura. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A nan Amurka, gwamnatin jihar Carolina ta Arewa Roy Cooper ya ce hadari ga rayuka yana karuwa a jihar sakamakon dimbin ruwan sama da birbishin mahaukaciyar guguwar nan da aka ragaba suna Florence take ci gaba da zabgawa a jihar. Gwamna Cooper ya ce ko ina kake da zama a jihar Carolina ta Arewa, ka kula da ambaliyar ruwa ta bazata, ka kiyaye gargadi dangane da yanayi, kuma ka zamanto cikin shiri na komawa inda babu hadari. Gwamna Cooper ya gargadi al'ummar jihar ne a wani taro da manema labarai da ya ji Alhadi. Iskar Florence mai tsanani yanzu karfinta ya ragu sosai, duk da haka tana ci gaba da jawo ko kuma kawo ruwan sama kamar da bakin kuriya a yankin kudu maso gabashin Amurka, yayin da ta doshi tsakiyar yankin tekun Atlantic. Guguwar ta kashe akalla mutane 16, ruwa ya killace wasu garuruwa baki daya, kuma fiye da gidaje 700 a halin yanzu ba su da wutar lantarki. A halin da ake ci kuma wata guguwar mai karfin gaske da aka lakaba a sunan Mango ta fatattaki lardin Guangdong mafi yawan al'umma a kasar China jiya Lahadi, bayan da ta ratsa Hong Kong da ruwan sama mai karfi da iskar da take juyawa kilomita mai tan cikin kowane sa'a daya. An kwashe mutane fiye da miliyan 2,400 daga lardin na Guangdong saboda abin da mahukunta suke cewa ruwa da iska mafi tsanani da aka yi a yankin a bana. Rahotanni daga kudancin China suka ce mutane 2 sun mutu bayan guguwar ta iso yankin, bayan da ta kashe mutane 50 a kasar Philippines. Ranar Asabar ce guguwar Manhood ta isa doron kasa a Philippines, inda ta fatattaki kuriyar tsibirin Luzon. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya yi ikirari ba tare da gabatar da wata shaida ba cewa binciken da ake gudanarwa kan dangantakar kwamitin yakin neman zaben sa shekara ta 2016 da kasar Rasha doka bata amince da shi da binciken ba. A kalaman da ya furta ta Twitter, shugaban na Amurka ya ce binciken da lauya na musamman Robert Mueller ke gudanarwa haramtacce ne. Ya ce ana ci gaba da binciken ne domin neman laifi da za a lakaba masa, sai dai idan za a iya tunawa ma'aikatar shari'a ta Amurka ce ta nada Robert Mueller, kuma alkalai sun yanke hukunce cewa binciken fa yana kan ka'ida. Kamar yadda ya saba, Trump ya musanta cewa akwai wata dangantaka ko hadin baki tsakanin kwamitin yakin neman zabensa da Rasha, sai dai ya ce hakan ke faruwa tsakanin Rasha wato tsakanin Rasha da kuma abokiyar takararsa Hillary Clinton. Ya kutanta gungun lauyoyi da suke aiki da lauya Mueller a zaman fusatattun ƴan Democrats 17 da suka dage ka'in da na'in domin nemo laifi. Yace babu adalci ko kadan, kuma matakin bai yi wa kasar mu kyau ba. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi, Ethiopia da kasar Eritrea suka sanya hannu kan wata yarjejeniya a wani taron koli da suka yi a kasar Saudiya, matakin da ya kara karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu waɗanda suka kwashe shekaru 25 suna yaƙi da juna. Ba a bayyana dalla-dalla sharuɗan da suke kunshi cikin yarjejeniyar ba, wacce Sarki Salman na Saudiya da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres suka shaida. yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu a Jidda a gaban khalifan wuraren ibada masu tsarki guda biyu abu ne da zai shiga tarihi kuma gagarumin ci gaba ne ga mutanen Ethiopia da Eritrea kuma zai taimaka wajen karfafa tsaro da daidaito a fadin yankin baki daya inji ministan harkokin wajen Saudiya Adil Al-Jubair ta shafin Twitter Eritrea wacce lardi ne a kasar Ethiopia ko Habasha ta balle ne a shekara ta 1993 rikicin kan iyaka da biyo baya haddasa yaki na tsawon shekaru biyu da ya halaka mutane kimanin 1700 kuma zaman doya da manja ya dore tincan duk da kokari da ake yi babu gaggauta na tsaye da al'adar yi wa mata kace a kasar Somalia likitoci da masu rajin kare muradun mata sun ce wasu ƴan mata biyu ƴan uwan juna sun mutu makon jiya tsakiyar kasar bayan da aka yi musu kaciya kuma jini ya ci gaba da malala har yayi sanadiyar halakar su likitoci da masu gogwar maya suka ce ƴan matan sun mutu ne a wani kauye da ake kira Bursala mai tazar kilomita 75 daga garin Galkayo dake yammaci amma suka ce an yi musu kaciyar ne a kusa da gari da ake kira Galadi dake tsallake a yankin Somalia dake Habasha wani likita Dr. Muhammad Adin wanda ya zanta da dangin ƴan matan da suka yi kokarin ceto rayukan waɗanda aka yi wa kaciyar sun ce ayin wa ƴan matan kaciyar ne ko wato ranar 10 ko kuma 11 ga watan nan na Satumba kuma shekarun su na haihuwa 10 ne da kuma 11 ƴan gwagwarmaya suna fargabar da wuya su gano iyayen ƴan matan saboda iyayen suna fargaban za a hukunta su
Labarin duniya kuka saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yayin da guguwar siyasa ke kadawa a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya daga hannun sakataren jam'iyyar APC a matsayin dan takarar gwamnatin jihar Yobe. Ko me jama'a ke cewa akan hakan? Nasir Adam Ali Kaya gare ka.
Waɗanda suka kombiyo suna manna hotunan neman takarar gwamna a jihar sun hada da dan majalisar wakilai sai da karasuwa da tsohon majin babban birnin tarayya Abuja Ibrahim Bomai gabanin cankar mai malabuni da bai manna hoto ba wani matashi mai maraba ga ɗaya daga ƴan takarar ya bayyana wannan ra'ayin
sunana Ibrahim Tada muna neman alfarma da mai girma gwamna a matsayin sa na shugaban da yake son masu adalci masu son talakawa da ya zaba mana Alhaji Sidi Yakubu karasuwa a matsayin gwamna shine zaka iya zuwa gidansa kai tsaye ka shiga kaman gidanku ka ci abinci irin kalar abincin da yake ka ci
to kana nufin akwai waɗanda ba a zuwa gidajensu ana samun abinci
akwai wanda ba a sa ma sauraron mutane wanda in ka je za su ce ma wa ka gayawa akan zaka zo waje na ko kuma ban san da zuwan ka ba
sai ka buga musu waya
ko ka buga musu ma sai dai sama kallon banza ba su san ma darajar ka ba
yankin arewa maso gabas mai jiyoyi shida shine mafi karfin jam'iyyar PDP dan ita ke rike da jiyoyin Gombe da Taraba a zaben baya ba kamar yadda gwamna Otun na Benue da Abdul Fatah na Kwara arewa ta tsakiya suka koma PDP ba Nasiru Adamalika murar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Nasiru Alhikaya kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar
Mun nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kallawa ilimi gwadon haurewa hanyar kullewa mun nemi ilimi gwadon alƙorewa mun nemi ilimi alfaran kowa ilimi don kowa
Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amerika a nan Washington DC yanzu kuma ga shiri na gaba.
Kudi an kashe sun da hanya mai kyau.
Kudi an kashe sun da hanya mai kyau.
Kudi an kashe sun da hanya mai kyau.
Kudi an kashe sun da hanya mai
kyau. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi. Wannan ne Salo Garba ke shiryawa nake kuma farin cikin gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. To har yanzu muna tare da bakon mu Malam Yishau Aliyu masanin tattalin arziki dake zaune a Abuja Najeriya. Yau zamu kawo karshen firar da nayi da shi akan faduwar darajar kudin Turkiya da muhimmancin ilimi akan ci gaban tattalin arzikin kasa. Ga yarda firar ta ci gaba.
Yamma an aka fara yaki da saboda mulki to za a kowa kuma ai yaki saboda kasuwanci. Da an wuce yaki na sorry da yakin kasuwanci sai kuma ya koma wato financial market in ka kula ai ga shi kasuwan hannun jari na Turkiya ta fadi saboda wannan tagagi da ya faru wanda shi yake ta zabje kudin kasan wanda ake ce lira ya koma dala 7 a lira kusan 7 akan dala 1 misali
to shi wannan takaddama da takunno kai tsakanin Turkiya da Amurka ka ce Zalandiya siyasa ne yakin Syria da kuma juyi mulki da aka so ayi mashi shugaban kasar shi Pastor Brownson da shi
Brownson
Andrew da shi kuma wannan malamin addinin Islam da ke nan Amurka
haka ne
yace su ne suka haddasa yunkurin juyin mulkin to
ya kira su kuma yan ta'adda
to ina Amurka ta shigo ciki
to Amerika ta shigo ciki saboda tana buƙatan a sakan mata wannan pasto wanda ko dai shi Recep Tayyip Erdogan yana zargin ko ya dan leken asirin Amurka ne ka tuna a siyasar Amurka da Russia akwai irin wannan a kasar Ingila akwai kuma Edward Snowden wanda yanzu haka ke kasar Russia wanda duka irin waɗannan abubuwa ne to amma abin da ya bayyana a fili shine shi Recep Tayyip Erdogan ya riga ya zargi wannan malamin addini wanda ba ma Amurka kadai ba har makarantu da yake da shi a irin kasa irin Najeriya sai da ya aika ma da Najeriya yace wannan makaranta fa suna kenkace ƴan ta'adda ne to kaga fadan kaga ta inda ta bangaro ma Najeriya to da amma da masana uku mahukunta kasan suka zo na suka duba sai suka ga a'a wannan makaranta akwai malamanta akwai tsarin iliminta sannan kuma akwai hukumar ilimi ta kasa da suke kula da makarantar sannan kuma akwai curriculum na makaranta da ake saboda haka a bangaren Najeriya sai ba mu shiga ba cikin wannan fada kuma shine yafi zama a ala saboda fadan fada ce da ya shafi madafai na iko wanda ake aka kokarin a ture shi shi kuma yana da cikakken wato yana da cikakken masaniya akan abubuwan da ke faruwa tsakanin su wanda har sai da takai aka kusan yin yaki tsakanin sa da wasu kasashe ma makotansa saboda irin wannan sa'in sa da hukumomi musamman na kasashen turai suke sawa a cikin gwamnatoci na wannan yanki
to Malam Ishau nagode da wannan bayani da kai mana akan Malam Ishau
na'am
da wannan abubuwa raw materials abu da muke da su da Allah ya albarkace mu da su a Afrika yanzu dangantaka da muke da ita da China menene ya kamata nahiyar Afrika ta yi ita ma ta zama mai dogaro da kanta bisa ga albarkatun da Allah ya bata
ilimi kuma an dauki wannan matakin saboda jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ta fa yanzu na ji kwanan nan an shiga yarjejeniya duk railway da ke Nigeria wanda aka kawo jami'ar Ahmadu Bello an zaɓi ɗalibai a bangaren engineering da mechanical engineering wanda suke da ƙwarewa kuma suka ci jarabawa guda 50 waɗanda za a zo a su aiki da China je su yi karatu a China su zo su rike mana injinan mu da jiragen ruwan mu da jiragen ƙasan mu kuma ka tuna duk inda aka faɗi transport sai ka yi maganar titin mota wanda ya shafi da talaka da mai kuɗi sai ka yi maganar jirgin sama wanda ya shafi elite ne kawai yan boko ne da manyan ƴan kasuwa sai ka yi maganar jirgin ruwa wanda dole idan yanzu muka zo program kamar misali na seaport din mu to dole ne masu karanta water resources engineering da kuma waɗanda civil engineering da irin waɗannan makamanta kai har da mu masana tattalin arziki sai mun koma Chinese Institute for Economic Studies a kai mutane su ga yadda aka fitar da bincike Professor Justin Yufu Lee wanda shine chief economist na wannan Chinese Center for Economic Research and Development wanda daga baya zama kamar shine babban a babban bankin duniya wanda China ta tura ce yau chief economist na World Bank Professor Justin Yufu Lee to duka irin waɗannan guma mutafi mun samu dama ba wani mulkin mallaka yanzu idan ka ɗauki misali zan baka kafatan yaɗa labarai wanda duk mai jin wannan program ɗin in ka buga lissafi da rediyon China yake saurare ya ake rediyon ya ba za mu ɗauka ya sai dai mai magana a rediyo injiniyoyin ba za su zo su fara mana rediyo ba da me ake dai ma to shine muke maganar technology transfer za mu amfana da su kuma suna shirye su ba mu saboda abin da yake a duniya yanzu ita China din nan ta kula duk abin da kake tunani akan kasuwanci na duniya saboda shi shugaban da ya gina su wanda Professor Mao Zedong ya gina su ne akan su je akwai trade policy da ake cewa dumping su yi abin komin tsadin abin a sai da shi da a waje haka suka ta zubar da shi a waje duk inda kaje kasa ba na China ba na China zaka zo ka siya ka dauka to sun shiga mota yanzu ka dauki mutum biliyan 2 a China a ce kashi 10 cikin 100 na mutum biliyan 2 za su hau mota to in kashi 2 na biliyan 2 na mutum nan suka hau mota a China wanda China ta yi a kasar China kada yaji mutanen Najeriya to da me zamu ja da su mu ja da su a ina akwai abokina da ya tafi wani yanki Shenzhen a kasar China suke da local government ne amma dogon binin da ya kowane gini tsawo a kasar yana wannan local government ne to muna neman engineers su zo su kware a gidaje muna buƙatar gidaje saboda ka dauka building engineers su je su gano wani irin technology ne suke su kuma gwamnatoci mu zo mu kirkiri kuɗi a cikin tattalin arziki mu saboda muna da shi duk abin da muka sako China za ta siye shi za ta siyar mu duniya mu kuma za mu samu aikin yi to aikin da ke gaban gwamnati shine tunda mun shiga swap naira
swap
mun kuma shiga yau swap na naira to yanzu abin da ya kamata shine mu shiga gadan akan ilimi saboda duk ci gaban duniya sai ka samu kuma capital development index wato mutane su ginu in suka ginu kuma ilimi shine na farko idan suka ginu da ilimi lafiyar su zai ginu in lafiyar su ta ginu ilimin su zai karu zai tasiri zai zama relevant in ilimin su zama relevant kai kishin kasar su zai canza sannan tunanin su zai canza saboda haka za mu iya canza kanmu da abin da ke faruwa saboda kowane lokaci akwai kasar akwai nahiyar da ke shugabancin duniya ba yanda za a yi a cire wannan misali za a ga kasa tana shugabantar kasashe a kwallon kafa za ka ji kasa tana shugabantar kasashe a kan hakan bankuna kamar Switzerland to kuma ba wai wannan abun ba wani sati ba ne ko kuma wani rocket science kawai ba su dabaru ba ne kawai wani abu ne wanda dukkanmu idan muka haɗu mu a tunani da mu da shugabanninmu mu mabiya aka kyautata mana haka za a yi ta tafiya su ma kyautata musu haka yi amma dole sai an sa tallafi saboda China sun ginu ne da tallafin da hukumomi suka ba mutanensu.
To madalla malam Shehu na gode.
Yawa to wallahi na gode.
Madalla karshen firar kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Yashau Aliyu da Solomon Abu tare da Chubahiro Dedone da suka taimaka da sauti, ne Salo Garba ke cewar ku kasance cikin koshin lafiya da yardar Ubangijinmu.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 To yanzu kuma ga babban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhi ne da jaridar The Nation, jaridar kuma da turwaito rundunar 'yan sandan Najeriya na cewa yanzu haka ta tura mukaddashin Inspector General na 'yan sandan Najeriya da kuma wasu kwamishinonin 'yan sanda guda takwas domin sa ido a zaben gwamna da za a gudanar a jihar Osun a ranar 22 ga wannan wata da muke ciki. A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya DSP Jimo Moshield ya raba wa manema labarai na cewa har ila yau rundunar ta ware wasu motoci ko jirage masu sauka angulu har guda biyu da motocin sulke na 'yan sanda guda 30 da kuma motocin daukan jami'an 'yan sanda guda 10 dangane da kokarin da ake yi na tabbatar da an gudanar da wannan zabe na gwamna a jihar Osun cikin kwanciyar hankali. Sai kuma jaridar The Guardian, jaridar kuma da turwaito martanin da mukaddashin kakakin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya fitar game da aje aiki da ministan kudin Najeriya Yemi Adeosunte a ranar Juma'a da ta gabata. Jaridar The Guardian ta ruwaito mukaddashin kakakin jam'iyyar ta APC Mr. Yakini Nabena ya fitar da ke mai da martani ga tsarar wadda jam'iyyar PDP ta fitar da ke neman a gurfanar da ita a gaban kuliya. Jam'iyyar ta APC dai ta bayyana murabus din da cewa shine abin da ya dace a karkashin gwamnati mai tsari wanda kuma ake bin doka da oda sabanin abin da ya faru a lokacin da jam'iyyar PDP ke mulki na shekaru 16 inda masu laifi suka zama ƴan lelen gwamnati kuma suka fi karfin a taba su. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar da Troito, wasu ma'aikata da kuma kungiyoyin ma'aikata a jihar Ekiti na kira da a gurfanar da gwamnan jihar Gwamna Ayo Dele Fayoshe a gaban kuliya bisa zargin da suke masa da kashe har naira biliyan 3 wajen hayan jiragen alfarma domin biyan bukatunsa na siyasa kamar yadda ma'aikatan suka yi zargi. Jaridar Daily Trust dai ta ruwaito wasu kungiyoyin ma'aikata da ake kira Enlightened Workers Forum da kuma Ado Ekiti Integrity Group na kira ga hukumar EFCC da ta gudanar da bincike akan gwamnan wanda ake sa ran zai mika mulki a wata mai zuwa. Jami'ar PDP ta yi maraba da kakakin majalisar dokokin tarayyar Najeriya Yakubu Dogara wanda ya koma jam'iyyar PDP daga jam'iyyar APC mai mulki. A sanarwar da jam'iyyar ta fitar ta bayyana matakin da kakakin majalisar ya dauka na komawa jam'iyyarsa ta PDP da cewa abin yabawa ne matuƙa. Sai kuma jaridar Disje, jaridar da ta ruwaito cewa wasu 'yan fashi sun yi wa tsohuwar matan tsohon shugaban Najeriya Cif Olusegun Obasanjo fashi. Jaridar Disje ta ruwaito cewa 'yan fashin sun kai wa Madam Olorunmi Obasanjo hari ne a gidanta da ke Anguwa Ikeja bayan sun shiga gidanta suka lakaɗa mata kashi kuma suka sace mata walagwalanta da kuma sauran kayayyaki da alfarma. Madam Olorunmi dai ta kasance uwar gidan Cif Olusegun Obasanjo wanda ta haifa masa 'ya'ya da suka hada da Sanata Iyabo Obasanjo da Benga Obasanjo. Babangeji Brown, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida baban gida Jibril, sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum BOM, magana Alaraf kana da shuwa babban auditor general na kungiyar murya ta kasar Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance abin da ya shafi sabon gari. Gaskiya mu ba a ba mu ruwan sha, sannan kuma tun daga teburin gambar ka taho har ka kai lungun makabarta ba buhura a wannan gurin. Sannan an manta da mu, ba damu da abin da mu muke ba mu mutanen wannan yanki. Sannan kuma daga kwantar Ahmed har ka kai anguwar Salen na ka kai area Zango, duka wannan babu ruwan sha a wannan yanki.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Shayi, na garin Garfashi da kamar kuma ta Banja Taraba Tarayyar Najeriya. Ina kira da babban murya ga jigajigan jam'iyyar APC da ke jihar Taraba da su haɗa kansu. Kamar yadda suke rarraba kansu ba su haɗa kansu ba, za su watsa kurun talakawa ganin cewa talakawa suna ganin shugabanni ba su haɗa kansu ba, to su ma suna iya zaɓar wata jam'iyya ta adawa ba ta APC ba. Da fatan za su haɗa kansu domin a cimma burin abin da aka sa a gaba.
A ni da Abubakar Garba Jabba Bauchi Karofin Madaki, ra'ayina shi ne ƴan Najeriya ina kiransu musulmi da krista a kowane jiha, duk jihar da gwamnansu bai musu abun arziki ba, kowaye shi ko a PDP ko a APC ko a wani irin jam'iyya yake, watsar da shi su nemi wani su saka shi a madadinsa kawai ya fi musu. Don irin yadda muka gani a Bauchi, ni dan Bauchi ne, Hajjat dan Bauchi, kuma a cikin garin Bauchi ba abin da wannan gwamna namu na Bauchi ma a cikin gari dai wanda za a ce ai in ba ka gyara cikin gidanka ba, ba ka ga wanda ka ce kai gyara ba.
Kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Nan Amurka gwamnatin jihar Carolina ta Arewa Roy Cooper ya ce hadari ga rayuka yana ƙara yawa a jihar sakamakon dimbin ruwan sama da bilbishin mahaukaciyar guguwar nan da aka raba sunan Florence take ci gaba da zagawa a jihar. Gwamna Cooper ya ce ko ina kake da zama a jihar Carolina ta Arewa kula da ambaliyar ruwa ta bazata ka kiyaye gargadi dangane da yanayi kuma ka zamanto cikin shiri na komawa inda babu hadari. A halin da ake cikin wata guguwar mai karfin gaske da aka lagaba sunan Mangu ta fatattakilar dingwandong mafi yawan al'umma a kasar China a jiya Lahadi bayan da ta ratsa Hong Kong da ruwan sama mai karfi da iskar da take juyawar kilomita mai tan cikin kowane sa'a daya. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya yi igirari ba tare da gabatar da wata shaida ba cewa binciken da ake gudanarwa kan dangantakar kwamitin yakin neman zaben sa 2016 da kasar Russia doka bata amince da binciken ba. A haka nan kuma jiya Lahadi Ethiopia da Eritrea sun sanya hannu kan wata yarjejeniya a wani taron koli da suka yi a kasar Saudiya.
To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Sahabu Imam da ta ni gabatar da shirin da kuma gabaki daya waɗanda suka taimaka wajen hada shirin ni Hafsat Bello da mai sauraki cewa sai an jima idan Allah ya kai mu.